un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka biyo yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan biyoyinhausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya daga nan a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin kungiyoyin hakkin bal'adama kan dokan daurin rai da rai ga masu fyaɗe da gwamnatin Kebbi ta amince da ita.
A madadin kuɗin da muka canza punishment din ya karu zuwa life sentence, life imprisonment. Abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa domin aka dubarin alaikin punishment din tsara.
Me manoman albasa ke ciki ne a jamhuriyar Nijar, muna da zantawa. A jihar Nijar kuma addu'a aka yi don neman kariya daga miyagun iri. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Dubban masu zanga-zanga a biranen kasar Rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su yayin da suka kwashe mako na biyu a jere, suna kiran da a saki shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da aka garkame a kurkuku. Cikin lokaci na yankuna mabambanta 11 da Rasha take da su, masu zanga-zanga sun jure wa tsananin sanyi da gargaɗin da gwamnati ta yi kan zanga-zangar wacce ta kwatanta ta a matsayin haramtacciya. Tana mai cewa za ta ɗauki matakai da suka dace. An dai kama dubbai daga cikin masu zanga-zangar. Ina goyon bayan Navalny, amma a wannan karan wannan ya wuce shi kadai. A cewar Andriy, mai shekaru 35, ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a birnin Moscow, a wata ganawa da ya yi da muryar Amurka. Ya kara da cewar wannan maganar sauyin gwamnati ce da samarwa 'yan ƙasa rayuwa mai inganci. Ya zuwa ranar Lahadi, ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a kan zanga-zangar sun ce sama da mutane 5,000 ne aka tsare, ciki har da mai ɗakin Navalny. An dai kama Navalny ne saboda zarginsa da ake yi da keta sharuɗan da aka gindaya masa bayan da ya koma Rasha daga Jamus a farkon watan Janairu. Hakan na zuwa ne bayan da ya kammala wata doguwar jinya a lokacin da aka saka masa guba, lamarin da ya zargi gwamnatin shugaba Vladimir Putin da hannu a ciki. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewar da hannunta a harin, amma kuma ta ki bincikar lamarin. Miliyoyin 'yan kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su dama da yin aiki a kasar Burtaniya. A jiya Lahadi, hukumomin Burtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong karkashin shirin 'yan kasar Burtaniya mazauna kasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin Hong Kong za su samu damar zama 'yan kasar Burtaniya bayan shekaru 5. Mai magana da yawun ministan harkokin kasashen wajen China, Zion Lijian, ya shaidawa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin waɗannan tsarin na Burtaniya ba, wanda ake malakabi da BNO a takaice, inda ya ƙara da cewar ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatar neman dala triliyan 1.9 da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage radadin annobar COVID-19, a cewar wani cikin masu bashi shawara kan tattalin arziki, inda ya kara da cewar yana so ya hakan ne don ya hanzarta tura kudade ga Amurkawa da suka fi bukatar su. Brian Dacey, daraktan tattalin arzikin kasa na shugaba Biden ya shaidawa gidan talabijin na CNN cewar za a yi amfani da kudaden takamaimai don tallafawa komadar tattalin arziki da ake fuskanta. Amma shugaban na Democrat zai duba wata sabuwar bukata da wasu sanatoci 'yan Republican goma suka gabatar, wacce za ta mayar da hankali kan wani takaitaccen tallafi. Daisy ya kara da cewar Biden ba zai mika wuya bori ya hau ba idan abin da ya shafi hanzarta magance matsaloli da ke addabar kasar ne, kamar na tattalin arzikin Amurka da yake farfadowa da jinkirin da ake samu wajen samar da allurar rigakafin coronavirus a sassan kasar, da kuma ƙarin mutane da suke mutuwa sanadiyar annobar ta coronavirus. Yanzu haka adadin mace-mace a kasar ya haura mutum 440,000 a cewar Jami'ar John Hopkins. A yau Litinin an kama shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi tare da wasu 'yan jam'iyyar da ke mulkin kasar, a cewar wani kakakin gwamnatin. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki ta National League for Democracy, da safiyar yau Litinin aka kama Suu Kyi da Prime Minister Win Myint. Ina so in shaida wa mutanenmu cewar kada mu ɗauki doka a hannunmu. Ina so mu bi doka, Myung Pyont ya faɗa a yau Litinin, yana mai ƙarawa da cewar shi ma yana sa ran za a kama shi shi ma. A duk iya sani na, sojojin Burmi sun kama duk muhimman mutane, don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne. An samu kama Pyongyang, Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint, haka na ji, amma ban da tabbacin ko an kama 'yan majalisar kasar. Amma muna tsammanin su ma an kama su.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu fafutukar haƙƙin ɗan adam a jihar Kebbi na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan dokoki biyar da gwamnatin jihar ta amince da su, ciki da ɗaurin rai da rai ga masu fyaɗe da kuma hukuncin kisa ga masu satar mutane. Ga rahoton Muhammad Nasir.
Kwanan nan ne gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta aminta da wasu dokoki, ciki har da dokar masu aikata laifin satar mutane da masu aikata laifin fyaɗe, a cewar babban lauyar gwamnati kuma kwamishinan shari'a ta jihar Ramatu Adamu Gulma.
Abin da kenan da shi rape under the normal penal code ɗin da punishment ɗin was 14 years. To yanzu a modern penal code ɗin da muka canza, punishment ɗin ya ƙaru zuwa life sentence, life imprisonment. Saboda abubuwa ne da muke gani suna ta karuwa, domin aka decide a making punishment is there not believe kuma sannan aka convicting in a life imprisonment ne. Aka shi ma kidnapping da muna da adoption, wanda yake shi ana ma da option din ma fine, duka ga babu option na fine. Punishment din kidnapping yanzu kuma under this penal code shine sentence death ne, ma'ana in dai aka convict aka shekara da rai.
To sai dai kungiyoyin da ke fafutukar karewa da kuma kyautata rayukan jama'a suna ganin hukuncin da aka yi wa masu fyaɗe yayi, amma sun ce da sauran aiki.
Nana Malam Nasiru Idris, shugaban kungiyar nan ta Rafa a nan jihar Kebbi. Wannan dokar ta fyaɗe doka ɗaya daga cikin dokoki ne da muka yi ta fafutuka da wurin shekara kusan 13-14. To amma ba dokar fyaɗe ba kawai, akwai dokokin da muke biye da su wanda ake cewa Child Rights Act, wato dokoki na tabbatar da haƙƙoƙi na ƙananan yara, da kuma VAP, wato dokoki na cin zarafin bil'adama.
Zarawo Ahmad ta kungiyar fafutukar kyautata rayukan mata ta tallafin mata na da shakku akan wannan dokar ta masu aikata laifin fyaɗe.
Saboda abinda a problem ɗin a ce an kai mutum life imprisonment, za ka ga an zo daga baya an nemi bailin shi, ko kuma gwamnati ta zo wadda ake damawa da na wani nashi ko shi kanshi sai kaga an sake shi. To shi yasa ba mu son goyon baya dokar life imprisonment, saboda za ka ga waɗansu abubuwa sun taso daga baya da aka iya sake mutum komin girman laifin da ya aikata. To shi yasa mu dai gaskiya mun fi son inda dama in mutum ya rape mutum a nan da ke shi kawai.
To ko yaya jama'ar jihar Kebbi suka ji da waɗannan sabbin dokokin?
Sana Kwamalan Biliyaminu Hassan Argungu, wannan abu ne wanda yake muna sa ran insha Allahu nan jihar Kebbi zai kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ake yi cikin wannan jiha insha Allah.
Sunana Muhammad Dan Alhaji Kardi. Yanzu gwamnati ta riga ta sauke nauyinta. Nauyi ya koma gehen shari'a. Da fatar su ma masu shari'a su ji tsoron Allah su yi hukunci bisa ga gaskiya. Duk wanda ya aikata shi ma a aikata mai.
Ko bayan batun fyaɗe da satar mutane akwai wasu sabbin dokoki da suka baiwa alƙalai damar yin horo ga masu aikata ƙananan laifuka ba tare da tura su gidan kaso ba.
Wanda misali in mutum ya ɗan yi faɗa wanda da an kai faɗa ka ji mani ciwo sai a saka prison. To yanzu maimakon a saka prison alƙali yana iya sentence ɗin ka ce ka je asibitin gwamnati da wuri kaza. Kai wata ɗaya kana shara ba albashi. Misali a ce ka je ka yi gadin bakin kasuwa.
Wannan dai a cewar commissioner na da manufar tabbatar da rage cunkoso a gidajen gyara hali a faɗin jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A yayin da ƙasashen duniya ke kokawa da koma bayan da annobar corona virus ta haddasa, manoma da masu kasuwancin albasa a jamhuriyar Niger sun nuna gamsuwa da yanayin da kasuwancin albasa ke tafiya a tsakanin ƙasar ta Niger da ƙasashe makwabta sakamakon karkatar da dukkan harkokin cinikayyar albasa ta hanyar bankuna. Alhaji Abdulkadir Isaka shine shugaban cibiyar kasuwancin albasa na yankin babban birnin ƙasar Yamai.
To lalle duniya da kanta ta san da albasan Niger ba ɗaya da sauran albasa bane, saboda lalle akan albasa na je ƙasa biyu zuwa uku duka ƙasashen da Niger sun ce muna albasan mu ta Niger amfaninta tana da yaji, amfani na biyu tana da kyau, kenan sai mu yi alfahari da wannan, kuma sai mu ɗauki wannan abu kama wata baiwa ce da Allah ya ba ƙasarmu, wanda ya sa abinda muke noma a cikin ƙasarmu yana da kyau kuma jama'a ta duniya gaba ɗaya tana buƙatar ta.
Yaya za a iya kwatanta kamar yawan kuɗaɗen da suke shigo ƙasar Nijar ta hanyar albasa?
To lalle sai in ɗauki mizani na gari biyu zuwa uku wanda na sani wanda ake haraka albasa, kama in ɗauki kamar gidan Idar, kama Gilmi, kama Mada, to lalle a cikin kundinsu wanda suke lissafi a lokacin albasa a rana mota bata tashi ba suna iya tada motar na 20 zuwa 25.
Masu zuwa waje,
masu zuwa Benin, masu zuwa Ghana, masu zuwa Togo, masu zuwa Abuja, masu zuwa ƙasashe dai da yawa iri-iri wanda suna amfani da albasan mu. Kuma lalle mun san da lalle suna aiki da mu sosai, kuma suna cin amfanin sana'ar tanta abinda muke noma.
Harkar corona nan ba ta shahi harkokin kasuwanci na albasa ba?
To
kuna tafiya kasashen waje?
Kasan su masu haraka albasa inda suke da wayo huri biyu ne kokari suke yi su zaka su zamne kasa sai su zamna. Yanzu kamar in ka doki misali kamar Gilmi, idan ka je Gilmi ka iske yan Ghana, ka iske yan Togo, sai ka aza kana Ghana ko kana Togo, su sun yi zaman su nan, sun yi aure, sun ayayafa, abinda suke aiki da shi abinda ba su so dai a ce banki ba ta aiki, amma har inda banki tana aiki to zaka ga albasa tana fita, kuma zaka ga albasa ana juya ta.
Shugaban kasuwancin albasa a Niger Abdulkadir Isaka a zantawa da Sule Mumuni Barma a Yamai. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. An gudanar da addu'a ta musamman a jihar Niger don neman taimakon Allah ga maganin miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana da wannan rahoton.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar yankin arewacin Najeriya, al'ummar kasar na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki a kan labarin. Jihohi da dama a yankin arewacin Najeriya dai na fuskantar matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da fyaɗe ga mata da ma kisan gilla na babu gaira babu dalili. Wannan al'amari dai ya sa ƙungiyar Katsinawa da Daurawa mazauna jihar Niger shirya wani taron addu'o'i na musamman a birnin Mila da kuma birnin Kwantagora domin neman sauki daga Allah. Alhaji Garba Musa shine shugaban ƙungiyar ta jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki.
Dama kwana huɗu ma da fara, yau ne ake closing na ƙarshe, so da muna roƙon Allah wannan fitintinu da ke damu mu Allah shi kawo mana karshen sa domin duk abin da ya faru da kasa mu abin da muke komawa ga tun da matsayin mu na musulmi mu koma ga Allah subhanahu wataala shine mafitan mu kuma muna fata wannan fitintinu dake tare da yan uwan mu da mu duka na kasa gaba daya Allah ka yayi mana makosudin wannan addu'an da muke kenan ba dan wani ba ba wani ya samu ba
a can masarautar Kwanta Gorama mai fama da matsalar yan bindigar an gudanar da irin waɗannan addu'o'i
sunana Abdurrahman Yako makasudi wannan taro mun yi shi ne saboda abubuwan da ke faruwa cikin kasar nan da duniya yaga muka ga ya kamata mu jawo hankalin jama'a zo yadda sauran kungiyoyi ke yin addu'a ma kasa shi yasa muka kira ya dace muka ga ya dace mu kira jama'a da almajirai a zo ayi addu'a Allah ubangiji ya bamu lafiya da zama lafiya ya kare mu daga miyagun kaddarori
sun Alhaji Ibrahim Rijiyar Daji wannan shirya addu'a da kuka yi abin da muke so mu fara gaya ma mutane wanda suka shirya shi Allah ya saka musu alheri
akramakallahu me zaka ce game da matsalan nan tunda kai bayani cewa kana cikin wadanda barayin nan suka kai mahari
to wannan matsala ya kai matsala kaga addu'an ga mu shi muke takama da shi addu'an ga yasa har Allah ya taimake ni na hito gidan nan da mu samu wani problem da tashin hankali ba saboda haka na kuma kowa duk abin da kaga ya mace ka a duniya kama addu'a Allah na maka da mafuta
sun kawo muku hari ne lokacin
ga shigan su shida garin mu
anan
rijiyar duk wannan ibtila'i da aka fara rijiyar da aka fara shi
wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin shugabannin sojoji a Najeriya da fatar Allah ya maido da cikakken zaman lafiya ta yadda ƴan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kar a sha afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja Yaro da shirinmu na gaba. Sunana Binta Esiyaro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. Shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da ƙasashen mu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wadda ganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah a cikin shirinmu na yau za mu yi kokarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi yanzu bari dai mu ji daga bakin ƙwararren likita Dr. Illa Al-Hassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun ƙwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta.
Shan miyagun ƙwayoyi yana iya kawo kamar antibiotics cututtuka da yawa. Alal misali kamar yana iya taba abin da ake ce mishi kwada. Kaga kwada in ta taku lalle ba a ce ba a magani amma ba karamin matsala ba sai tunda yana iya kawo mutum har ya zo ya samu ya rasu. Bai take haka ne yana iya taba abin da ake ce ma anta. Anta ma in ta taku antuka ana sai samu antuka matsaloli da yawa har ya kai shi ma ya samu kansa kala-kala shi kanshi wannan shan wannan ƙwayoyi. Bai take haka abin wanda ke ta kwakwalwa antuka yana isa mutum hahuka don ku bayyana haka nan shan wannan kwayoyi yana iya sa ma mutum ciwo kala-kala, tunda akwai ciwo wanda ake dauka, tunda kasan kwaya kala-kala ne, akwai masu sha kamar substance din dauka ne ake sha a yan hadiya, wasu kuma allura ne su fi yi, kai da abubuwa ga sunan kala-kala. Kenan kawo ko a wannan ana iya dauka ciwo kamar irin su wanda ake ce ma hepatitis B, kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su. Don kun gani vraiment shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kanshi. Don kun fahimta kin haka nan akwai illoli kala-kala bisa harkan ke take mai zamantakewa mutane gaba ɗaya. Tunda kuna gani yau terrorism yanda ake ciki shi kanshi wannan kwaya ce ke tafi da shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zamanto kamar da duniya ma ne gaba ɗaya. In mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu an tuka akwai abubuwa da yawa wanda ba su iya shi. Me wannan kwaya ka gani akwai inda yau za ka ɗauka mutanen nan saboda wannan abin ka wani rezo ne ake ce ma na mafia. Kuna gani yanda kamar kasashe irin su Italia, irin su Bolivia, irin su Mexico har babban kasa ma Amurka kuna gani yanda suke fama da wannan matsaloli na miyagun kwaya kasu sun shiga ko'ina. In ka ɗauka cikin airport ake cikin ina ne ko'ina akwai wannan sumoga na miyagun kwaya. E duka shi ne ke tahe da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani. Duk masu abin kuna ganin da an duba ku gani cikin wannan ayyuka na kwaya. Banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na ƙasa da ƙasa kamar na bulashiman da jan kudaden haram. Mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin sirfi na kwarai domin a ce a ga abin da kake yi shi ne ka samu kai. Alhali kwaya ce ta sa wannan. Don kun gani illa ya kuce mata kiwo lafiya kadai bai ya zamanci bisa harkan tattalin arziki ma shi kanshi.
A likitance idan aka yi katari aka samu wanda ya yi nisa cikin amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa kwadayi ko kuma sha'awar ta'ammali da miyagun kwayoyi?
Akwai matakai da wanda ake dauka a likita. Ana antuka akwai magunguna da wanda ake sa ake iya ba mutum ya zamanto har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita. Me kun san abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba har alun turkin mutum ya kamata a duba. Kakane kamata kai zaman tunda in ma ka bari yanzu hukuma cikin miliyoyin inda mutane ke aban ga wannan miliyoyin ayi afin san mutane. Me lalle a likita ya kama mutum lalle ana akwai abubuwa da wanda ake ba mutum domin abin ne zo sauki. Wannan haka ne har kai ma wasu suna iya samu su bari tunda ka san likita mutane suna jiban kawo magani kadai a likita ba magani kadai yake yi ba. Akwai prison and charge wannan psychological wanda ake ma mutane wajen likita da yawa don ka yana kawo a ja hankalin mutane a ba'an turashi ana aiketa yani ya kamata mutum na a hana shi rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa.
Waɗanne dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasawa masu ta'ammali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana?
Duka guda ne. Me yasa suke taɓa hankalin mutum ba su ka san in mutum ya sha wannan mai da yake shine zuwa gaba abu ana yana taro har ya taɓa kwakwalwa. Shi kuma wancan wajen abin ga yake mishi fada da wannan kamar kurudi ne ake ɗauka mutum yana ɗaukan su yana ɗauka yau gobe ya gobe kun san abu ne abin ga toxicity gare su kwarai kamar guba ce ana sha yau gobe abin sai kai yawa shi yasa shi sa taɓa wannan abubuwa har su kai shi samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar. Kenan ka ga abin ya kawo kansar haka harkan sai a hankali.
To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abinda wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a kasashen su. Yanzu a madadin Sula Momin Barma da Julie Levis Gresham wacce ta hada shiri ni Binta Esiyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kwaya ko ba ta da kyauta kan sa alala ce kwaya ko daurara kwaya ko ba shani.
Lokaci yayi na sharhin jaridan Najeriya.
Sharhin jaridan ne da jaridar Dizdi. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizdi na cewa kungiyar kare haƙƙin bil adama a Najeriya sun yi ba da hukuncin kotun koli a kasar Netherlands inda take umartar kamfanin Shell da ke hukumar Petro a Najeriya da biya diya ga wasu manoma da ta gurbata musu gonakinsu. Jaridar Dizdi dai ta bayyana cewa a shekara ta 2008 ne wasu manoma guda hudu suka shiga da ƙara a ƙasar ta Netherlands inda suke neman kamfanin Shell wanda take da shalkwata a kasar Netherlands biyan su diya bisa gurbata musu muhalli, lamarin da kuma ya hana su yin noma. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation, na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sabunta katinsa na zama dan jam'iyyar APC da ke mulki a kasar. A cewar jaridar The Nation, shugaba Buhari ya sabunta katin nasa ne a garin Daura mahaifarsa, inda kuma ya samu rakiyar shugaban majalisar dattijan Najeriya da shugaban jam'iyyar APC na rukun kwariya, kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malam Bunu da wasu gwamnoni da jigajigan jam'iyyar ta APC. Jaridar The Nation je ta jiyo shugaban kasa na cewa daga yanzu babu wani batun kamun kafa daga Abuja a jam'iyyar APC, wanda ya cancanta ne kawai zai tsaya takara. Sai kuma jaridar The Punch, ta ruwaito wani labari da ke cewa hukumar hana sha da kuma fataucin mugan kwayoyi a Najeriya NDLEA ta kama Hoda Iblis da aka kiyasta kudinsa ya kai na naira biliyan 28 a tashar filayen jihar Gansama na Murtala Muhammad da ke Eko. A cewar jaridar The Punch, yanzu haka wata mata mai suna Jennifer ta shiga hannun hukumar bayan zarginta da shigowa da Hoda Iblis da kudinsa ya kai na naira biliyan 21, kana kuma hukumar ta gano wani Hoda ta Iblis da kudinsa ya kai naira biliyan 7 a wani akwati da aka aje a tashar filin jirgin sama, wanda kuma aka shigo da shi ta kamfanin jiragen saman Ethiopian Airlines. Tuni dai wasu mutane da suka hada da Abubakar Aliyu da yake ciko Eze da Emmanuel Hanibuna da Nwora Kelvin suka shiga hannun hukumar. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran Leadership, na cewa kowane gudunmuwa Najeriya za ta samu daga shugabancin Joe Biden, sabon shugaban Amurka. A cewar jaridar Leadership, tun bayan da isharun tsohon kamun mulki ne dai shugaban Muhammadu Buhari da kuma wasu shugabanni a Najeriya suka danga aikewa da sakon fatan alheri da kuma neman haɗin kai tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Amurka. Shugaban Muhammadu Buhari dai ya yi fatan ƙasar ta Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya ta fuskar harkokin tsaro, kare muhalli, kawar da talauci da kuma bunƙasa tattalin arziki da cinikayya tsakanin ƙasashen guda biyu. Sai kuma jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard, na cewa aƙalla mutane 17 ne suka rasu, 11 kuma suka ji rauni a lokacin da aka samu wani hatsarin mota akan hanyar Jaba zuwa Ilori a jihar Kwara. Barin Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, a dakace sharhin Murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A watan Janairu, muna taya ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru mafiya muni a tarihin ɗan adam, kisan ƙare dangi na Holocaust wanda aka shirya don kawar da al'ummar Yahudawa da 'yan Nazi na Jamus da magoya bayansa suka shirya. Kodayake akwai fahimtar cewa kisan Holocaust ya yi daidai da shekarun yakin duniya na biyu, amma asalinsa ya faru ne tun gabanin hakan. A hakikanin gaskiya, farkon Holocaust ya faru ne tun daga shekarar 1930, lokacin da jam'iyyar Nazi ta hau mulki kuma gwamnatin Jamusawa ta fara farautar waɗanda suke ganin ba su da kima. Irin waɗannan mutane galibi fararen hula, an tattara su an ajiye su a unguwannin marasa galihu, kuma an tura su zuwa yawancin sansanonin da ake bautarwa. An harbe mutane da yawa, an jefa su a cikin makamakan kaburbura. A ƙarshen shekarar 1941, sansanonin da yawa sun fara aiwatar da kisan giyashi. Bayan haka, a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 1942, a taron da aka kira Wannsee Conference, shugabancin Nazi ya yanke shawarar tsara aiwatar da hukuncin ƙarshe, tsarin halakar da wani ɓangare na yawan jama'a a matsayin manufofin gwamnati, mummunan aikin da aka yi wa Yahudawa. Hakan ya kasance wani ɓangare ne na yakin duniya na biyu, duk da haka an ware shi daga yakin Jamusawa da ake a lokacin. Tabbas hukuncin ƙarshen, wanda yakin ya fi shi muhimmanci, duk da tsananin buƙatar ma'aikata da kayan aiki a yakin, babu wata dukiya ko ya kayayyaki da aka karkatar da su daga aikin sansanonin mutuwa. A ƙarshe, hukuncin kisa ya haifar da mutuwar Yahudawa miliyan 6. Ba a taɓa yin irin wannan kisan ƙare dangi ba a tarihin duniya, halakar da dukkan mutane a matsayin manufar gwamnati. Ranar tunawa da kisan kiyashi na ƙasa da ƙasa lokaci ne na tunawa da mutanen da aka kashe a kisan na Holocaust. Ba wai kawai don girman matattu ba, amma har ma don tunatar da kanmu irin mummunan aiki da mutane za su iya aikatawa. Wannan wani abu ne da ba za a taɓa lamunta ba, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a wata yarjejeniyar shekarar 1948 akan karewa da hukunta laifukan kisan kare dangi. Har ila yau a cikin watan Janairu muna tunawa da waɗanda aka yi wa kisan kiyashi, waɗanda suka biyo baya a Cambodia da Rwanda da Bosnia da kuma Darfur. Kamar yadda wani masanin falsafa ɗan ƙasar Spain George Santayana ya taɓa rubutawa, waɗanda ba su iya tuna baya ba za su iya maimaita kuskuren da aka yi. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.